Sashin Hausa na Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri. Na wadda za mu kawo muku yau Litinin 26 ga watan Satumba shekarar 2022. Jama'a sai muna aikin gafara wato na'ura ce ta yi rikici. Amma a cikin shirin za ku ji cewa bayan farmaki da jiragen yakin Najeriya suka kai wa tungar dan bindigar nan Bello Turji a gabashin Shinkafi a jihar Zamfara. Ga bisa dukkan alamu ana zaban dardar a wannan yankin. A yau Litinin ne kuma tsofaffin sojoji a karkashin kungiyar ma'aikatan sojin Najeriya waɗanda suka yi ritaya suka fara wata zanga-zangar lumana a wato akan rashin cika musu alƙawura a wani wato bukatu da suke da shi. Kamar kowane daren Litinin, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan hukuncin da wata kotu ta yanke akan wasu masu garkuwa da mutane a birnin Lagos wanda Shani Shaibu Malumfashi zai gabatar. Bayan haka Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce Amurka ta bayyana wa Rasha a keɓe da a fili ƙararrar cewa ta daina sakin baki tana magana akan makaman nukiliya a rikicin Ukraine. Biyo bayan kalaman shugaban Rasha Vladimir Putin da ya ce zai yi amfani da duk wata hanya don kare Rasha. Yana da matukar muhimmanci Moscow ta ji daga gare mu cewa sakamakon wannan matakin zai zama da muni, kuma mun bayyana hakan a fili. Abinda Blinken ya faɗa kenan a shirin 60 minutes na gidan talabijin din CBS a wata hira da aka yada a yammacin jiya Lahadi. Blinken ya kuma ce amfani da makaman nukiliya za su haddasa mummunar illa ga kasar da ta yi amfani da su da ma wasu kasashen da dama. Martanin na Amurka na zuwa ne bayan da a makon da ya wuce Putin ya nuna alamar yiwuwar kai harin makaman nukiliya yayin da ya buƙaci ƙarin dakaru 300 su taimaka wa Rasha a yakin da ta kwashe wata bakwai tana yi a Ukraine. Wannan na zuwa ne bayan kuma bayan da Rasha ta samu a fagen daga inda dakaran Kiev ke sake kwace yankuna da dama a arewa maso gabashin Ukraine da Rasha ta kwace a farkon yakin. Wani dan bindiga a Ijevsk babban birnin jamhuriyar Udmurtia da ke Rasha ya kashe akalla mutane 15 ciki har da yara 11. Wannan shine haran harbi na hudu a makaranta a yankin a cikin watanni 15. Wani kwamitin bincike na Rasha ya faɗa a yau Litinin cewa an bayyana maharan a matsayin Artem Kazantsev, wani dan kimanin shekara 30 da haihuwa wanda ya kammala karatunsa a makarantar mai lamba 88, makarantar da ke da dalibai daga ajin reno har zuwa ajin karshe na secondary. Dan bindiga wanda wasu kafafen yaɗa labarai suka ce ya sanya riga mai tambarin swastika da ake yawan alakantawa da sojojin Nazi take yanke harba kansa har lahira a wurin da ya kai haran. Bayan haka cikin mutane 24 da suka jikkata akwai yara 22 a cewar kwamitin binciken. Kwamitin ya kuma sanar cewa babbar cibiyar bincikensa da ke birnin Moscow na gudanar da bincike akan harban. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Iran ta kama masu zanga-zanga sama da 1,200 a cewar jami'ai a yau Litinin a wani mataki da take ɗauka kan zanga-zangar dare da aka kwashe kwanaki 10 ana yi ta nuna ɓacin rai akan mutuwar wata matashiya 'yar ƙabilar Kurdawa mai suna Mahsa Amini wadda ta mutu a hannun 'yan sanda. Akalla mutane 41 aka kashe yayin da Iran ta girke jami'an tsaro masu tarin yawa domin hana zanga-zangar da mutuwar Amini mai shekaru 22 ta haddasa. Biyo bayan kama ta da aka yi bisa zargin saba tsauraran dokokin sanya hijabi da suturar da ta dace a Iran. Zaman doya da mai tsakanin jamhuriyar ta musulunci da kasashen yammacin duniya ya ƙara zafafa a daidai lokacin da Jamus ta kira jakadanta a Iran. Kwana ɗaya bayan da kungiyar tarayyar Turai ta nuna rashin amincewa da yawaitar amfani da ƙarfin tuwo a ƙasar. Bayan haka ita ma Tehran ta kira jakadanta a Birtaniya da Norway. Zanga-zangar ta sake barkewa a duk fadin Iran cikin dare, yayin da wasu masu zanga-zangar a Tehran da ƙarfi suka yi ta kiran mutuwa ga mai mulkin kama karya, suka kuma buƙaci a kawo ƙarshen mulkin shugaban addini Ayatollah Ali Khamenei dan shekara 88 da ya kwashe fiye da shekaru 30 yana mulki. Kamar yadda wani bidiyo da kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Iran mai shalkwata a Oslo ta yada. Guguwar Noru ta afkawa arewacin kasar Philippines a yau Litinin, inda ta yi sanadiyar kisan masu aikin ceto biyar, ta kuma haddasa ambaliyar ruwa da katsewar wutar lantarki, lamarin da ya sa akan tilas jami'ai suka rufe makarantu da ma'aikatan gwamnati a babban birnin kasar da kuma wasu larduna. Guguwa mafi karfi da ta shafi kasar a wannan shekarar ta sauka a gabar tekun garin Bordeaux da ke lardin Quezon kafin daren jiya Lahadi, daga nan ta rage karfi a yayin da ta bi ta yankin Luzon a cikin dare, inda aka kwashe dubban mutane zuwa cibiyoyin tsugunan da jama'a na gaggawa, wasu da karfi aka dauke su daga wurin. Gwamna Daniel Fernando na lardin Bulacan da ke arewa da birnin Manila ya ce masu aikin ceto biyar da ke amfani da wani karamin jirgin ruwa don taimakawa mutanen da suka makale sanadiyar ambaliyar ruwan, wani bango da ya rubuce ya fada musu abinda ya sa suka nutse a cikin ruwa.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla biyo bayan farmakin da jiragen yakin Najeriya suka kai wa tungar dan bandigan nan Bello Turji a gabashin shinkafi a jihar Zamfara, bisa ga dukkan alamu daga neman gyaran gida ana neman rasa ido. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Groups also conducted operational activities in villages, communities and towns in Sokoto, Katsina, Kaduna State, Zamfara, in the northwest zone of the country.
Director Chibiyar Samar da Bayanai a hedkwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Musa Dan Madami, ke karin bayani dangane da hararen da sojojin Najeriya ke kaiwa ga yan bindiga dadi a jihohin Sokoto, Katsina, Kaduna da Zamfara. Dai bayan nan jiragen yakin Najeriya sun kai farmaki a tungar hatsibin dan bindigan nan, wato Bello Turji, dake gabashin shinkafi a jihar Zamfara. Da jiragen yakin sun rusa gidan dan bindigar tare da kashe wani adadi da mutanen da ke wurin. Tosai dai kuma kungiyoyi masu zaman kansu a jihar ta Zamfara sun ce farmakin na jiragen yaki ya bar baya da kura.
Sunana Dr. Suleiman Shu'aibu Shinkafi, shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama kuma memba a cikin babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya. Idan har gwamnatin tarayya tana so ta yi amfani ƙarfin da Allah ya bata domin ta fatattaki wa'annan yan fashi, to gaskiya magana su yi shirin da idan suka kai hadin nan ba za su saki daga kafa ba, daga kafa sai an yi kamar wata guda ana kai hari, amma aje a kai hari kwana ɗaya kwana biyu a dawo, to mutanen nan fa ba kashe su ake ba, ba kare su ake ba, za su saki dawo mana mu kuma talakawa mu sha wahala, ko kuma ma in suka kama musu kashe mu, ko kuma su zo su yi kan mai uwa da wabi su ta halbi hari. Don haka abin da ya faru kenan a shinkafi an kai hari, amma harin akai kwana biyu ana kai harin, harin nan bai isa ya warga zaddun mutanen nan, kuma mutanen nan za su je haushi suka zo sun je maberaya suka kashe mana mutum hudu, ajiyawa suka je suka kashe mutum hudu, suka je suka tare ambulance wanda take dokan mara lafiya tana kaiwa guso, kuma suka tare suka halbe wanda aka doko bai da lafiya. Akwai motoci guda uku da suka biyo hanya za su zo a shinkafi, duk an juye su an tafi da su.
Ibrahim Ahmad Janyau jagora ne na wata kungiyar da ke fafutukan samar da zaman lafiya a jihar ta Zamfara.
Sojoji suka yi barin wuta ga waɗannan mutane masu addaba al'umma. Kaji hirar da aka yi da shi Turji din da kanshi na cewa lalle an rusa gidansa, an kuma kashe mutanensa da kuma iyalansa da yara da ƙanana. So babban matsalar da za ta shahi mutanen yankin shinkafi, Zurmi, birnin Magaji guda biyu ce. Gwamnati ta yi wannan aiki, ya kamata a ce akwai abin da zai dore na wannan ayyukan daga sojojin kasa tunda ita ta yi umfani da sojojin sama ne amma yanzu mutane sun riga sun yi noma an zo an tada wannan an tada waɗannan mutane da suka yi sulhun tada gwamnati da aka ce an samu zaman lafiya a wannan yankin har mutane suna zuwa gona to yanzu an bar su tare da mutanen nan gwamnati bata saki komawa ba ta yi barin wuta ga mutanen turji bata koma ba kuma ta dauki wannan abun ya zama sustainable aka ci gaba da yi ne ya dure so lalle al'umma wannan yankin yana da wahala yau su koma gonakin su kuma dauki kayayyakin gonakin su
kokarin da muka yi don jin tabakin mahukunta a hedkwatar tsaron Najeriya ya ci tura Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton a yau litinin ne kuma tsofaffin sojoji karkashin kungiyar ma'aikatan sojin Najeriya wadanda suka yi ritaya suka fara wata zanga-zangar lumana inda suka mamaye helkwatar ma'aikatan tsaron kasar wanda ke birnin Abuja a wani mataki na nuna bacin ransu da kuma kira ga gwamnati bisa rashin cika alƙawura da aka musu na biyan wasu haƙoƙin su wanda a baya ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da abiya su tare da umurtar samar da wani sabon sashi da zai rika kula da haƙoƙin tsofaffin sojojin a ma'aikatar ta tsaro daga Abuja ga rahoton wakiliyar mu Shamsiya Hamza Ibrahim
jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran
jama'a kamar yadda muka riga muka ga muku tun farko sai amana aikin gafara wato na'urar ce ta rikice mana amma yanzu za mu kawo muku rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta aika mana daga birnin Abuja
Wannan zanga-zangar da ita ce karo na uku da tsofin sojojin suka taba yi a wani mataki na neman gwamnati ta biya musu hakkokin su na allowance da zai taimaka musu su gaba a banza suka yi aikin sadarkarwa a yayin kare martabar kasar a baya ba da kuma tallafawa iyalansu ta hanyoyi da dama da ake ganin zai hana sojojin yin amfani da dabarun da suka koya a baya ta hanyar da bata dace ba. Master Tolda Victor na daga cikin tsofin sojojin da suka gudanar da zanga-zangar.
Wannan kudi a riga gan approve din shi. A ba ma mutane fa an ga gara yanzu a tsakanin wani yanzu haka mutane suna ta mutuwa kawai nawa don ka duba na karkashin wannan mu ba wanda is yana kasa da shekara 60 dukkan mu daga 60 zuwa sama yana da kyau haka hakkin su ne fa mutu ya fada ma kasar nan shekara 35 a hana shi hakkin shi yana da kyau kuma ka ba yanzu wannan baka biya su ba da su fada baki da kidnapper su tare hanya su tare komai da komai don me don ga hakkin su ka hana su kuma suna jin yunwa yanzu wasu yawansu su yaran su ba su je makaranta ba ba su je makaranta ba
a wannan zanga-zangar dai ba a bar matan ɗan mazan jiya sojojin da suka mutu a baya ba inda su ma suka shirye yin barcin dare idan hakan ya kama kamar yanda Mary Otto Abila ta sheda mana cewa ba za su daddara wajen ganin an biya su hakokin mazajen su ba
mu ma mun zo saboda a taimaka mana mu gauraye ne dukan mu mata yanda muke zama anan dukan mu gauraye ne ba mai miji mazajen mu sun mutu shine shi chairman namu ya ce mana to mu zo tunda akwai hakin mazajen mu a ciki bukatar mu na so a dubiye mu ne a diya mana bukatar mu don yayan mu suna shan wahala mu karan kanmu mu yanzu aka ba mu da gida haya ne ake yi ba mu da wajen zama muna wahala kwarai da gaskiya mun zo ne a tosaya mana saboda a ba mu hakkin mazajen mu don wahalan yayi mana yawa
biyan tsofin sojojin da kuma samar da wani sashi da zai riga kula da harkokin da suka shafe su na daga cikin sauye-sauyen da shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci ma'aikatar tsaro ta yi inji Ibrahim Muhammad wanda ya ce har yanzu ba su san inda kudaden da aka ware domin wannan aikin suka shiga ba
abinda muke buƙata kudin nan wanda shi kansa Buhari ya approve bayar a biya mu bamu san ga inna wajen kudin ya makale ba shine muke so dan Allah a fito mana da wannan kudi a biya kafin mu mutu a ba mu iyalan mu cikin daɗi to kan mun yi aikin sau ba
tsofin sojojin da karkashin kungiyar ma'aikatan sojin Najeriya da suka yi ritaya sun zargi ministan tsaro Manjo General Bashir Magashi mai ritaya da rashin kula da halin da suke ciki batun da Mrs Tolu Boss Mustafa babban shugaba ta gudanar da ayyuka a ma'aikatar ta ce ba haka lamarin yake ba domin ministan na da masaniya kan matsin da suke ciki tana mai cewa rashin fahimta ce kawai dake tsakani.
I want to say that the ministry is very much aware of your complaints.
A cewar ta abinda nake gani ke tada hankula a nan shine yanayin da za a biya kuɗin da kuma tsarin da za a bi wajen biyan kuɗaɗen. Ina rashin biyan tsofin sojojin hakkokinsu na iya jefa da dama aikata munanan laifuka da suka shafi tsaron ƙasa inda wasu lokutan ake zargin wasu daga cikin waɗannan sojoji da suka yi ritaya da hannu cikin kawo matsalolin tsaro a cewar masana harkokin tsaro a Najeriya Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
Ta gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoto. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan hukuncin da wata kotu ta yanke akan wasu masu garkuwa da mutane a Lagos wanda Shahin Sani Shaibu Malumfashi ya shirya mana.
A Najeriya, wata kotu ta musamman da ke sauraron ƙarar rakin manyan laifuka da ke can Ikeja a birnin Lagos ta yanke wa kasurguman mai garkuwa da mutanen nan Chuku Dimeme wanda aka fi sani da suna Evans tare da abokin shi umancinsa Victor Adoba hukuncin ɗaure shekaru 21 bisa laifin da suka aikata na haɗa kai tare da yin garkuwa da Sylvanus Hafia tare da amsar kuɗin fansa dala Amurka 420 daga iyalansa. Mai shari'a Oluwatoyin Taiwo ta tabbatar da laifukan da Evans da Adoba suka aikata inda ta same su da laifuka hudu na haɗa kai da garkuwa da wani ɗan kasuwa mai suna Donus Duru babban daraktan kamfanin Maidom Pharmaceuticals Limited. Mai shari'a ta ce shi wanda ya shigar da ƙara ya gane waɗanda suka yi garkuwa da shi. Kana Evans ya tabbatar tare da bada haƙuri ga jami'an caji ofisin da suka tuhume shi gabanin bayyanarsa a kotu ba tare da wani tursasawa ba wanda ya amince da haka. Video kuma ya nuna yadda ya masu bayani na irin hararren da ya kai a banki inda ya saci miliyoyin naira. Arwa yau, Evans Chukwu Dimene, wanda ya mallaki dubban miliyoyin naira ta asusun shi na banki wuri na gugun wuri. Abokin aikinsa yana sanya kayan soja ne a duk lokacin da za su fita yin fashi ko kuma garkuwa da jama'a idan su samu wucewa shingayen tsaro ba tare da wani tuhuma ba. Galibi ne waɗanda aka yi garkuwa da su sukan yi bayanin irin azabci da kuma tursasa wanda ake masu a hannun 'yan ta'adda, wanda a wasu lokutan ma su masu garkuwan da su suke ɗaukan wannan bidiyo don a tura wa 'yan uwan mutum don hakan ya tilasta musu faɗi tashin da za su kawo kuɗin fansan da aka ce su kawo. Ga wanda ka ciki.
My uncle said so.
No.
I told my uncle. Come and sell everything and pay the rules.
No, I speak slowly.
Send everything I pay no loose. Bring his money on the 10th of July. Simple. That is why I'll be alive.
So kuma wannan rukuni na waɗanda har yanzu suke hannunsu ne a can dawa ga kuma abinda suke faɗi.
Wannan majaje namu da ɗan uwanmu sai mu kirayuwan mu su duba halin da muke ciki a yanzu. Ruwa, rana, iska, sanyi duka akan mu yake ƙarewa, ga yunwa, ga ɗauri, ga duka. Su taimaki rayuwarmu don girman Allah, ga rashin lafiya, ‘ya’ya ba su da lafiya, su taimaka mana don girman Allah, su taimaki rayuwarmu. A cikin rayuwar ba za a zama ta sahi da mai
kowane hali ‘yan uwa da dangi suka shiga na waɗannan bayan Allah ko kuma abin da za su ce game da wannan lamari.
Mutumakin su da addu’a na kalli tashin hankali, ai bacci da asuba na koma na kwanta aka aiko min da wannan abu na gani. Ya Allah su kawo ɗauki. A taimake su da addu’a, Allah ya kubutar da su da dukkan waɗanda suke irin wannan hali da suke ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, mun tuba Allah, Allah mun tuba Allah, ka dube mu da idanka na rahama, ka yi mana wannan masi.
Hadiza Kihari da Ibrahim Sama'ila yara ne ‘yan ƙasa da shekara 16 da haihuwa, wanda ‘yan ta'adda suka kashe masu iyayensu tun suna yara ƙanana, amma kuma har yanzu ba su manta da wancan abin da ya faru da iyayensu ba. Kamar dai bayanin da suka yi wa editanmu Haruna Shehu Marabanjas a hirar da ya yi da su wata ziyara da ya kawo Najeriya da ta kai shi makarantar da suke karatu a can birnin Sokoto, wato UK Jarma Academy. Farko ga Hawa.
Kai ya ji an ce kyari ana kiranka, ko da ya fito sai an ka buge shi da bindiga a hambata. Bai rasuwar lokacin sai an ka ce bari a nuna mamata, da an ka kawo shi sai ya kalle ni ina wasa, shikenan ya rasu.
Shi ma Ibrahim Ismail ya ga yadda aka kashe mahaifin shi.
Mun taho tare da shi daga gurin kasuwa, sai ya shiga mota muna dawowa bakin ofis gida. Aka ce mushi ya koma, boko haram sun shigo unguwa, ko da ya taho sai boko haram sun kama shi, suka yanka mushi kan shi suka cire mushi. Sai ni ne kuka ya gani da haji, ina girma ina so in zama soja, ramu abin da suke babana.
To idan ko har Ibrahim wannan abin ya kona mai rai da yake tunanin in ya girma zai shiga soja don ya rama, kun san wannan al'amari ba ƙarami ba ne. Jinkiri wajen yanke hukunci da kaɗufuri da kuma ba na iyan da kan biyo baya suke assasa ci gaba da aikata muggan laifuka a ƙasar nan, a cewar wani da Nasiru da sunansa. Shin komi masu kula da harkokin rayuwa na yau da kullum za su ce game da wannan hukunci na ɗaurin shekaru 21 ga irin wannan laifi da suka aikata?
Sunana Comrade Dr. Wal Abdullahi Aliyu, shugaban gamayyar kungiyoyin Arewacin Najeriya da ake kira Northern Consensus Movement. To hakika wannan al'amari mu dai musamman a duk inda dan Arewa yake idan aka yi magana da shafi kidnapping garkuwa da mutane abu ne wanda yake tsoratarwa yake fadar daga bandan dan Arewa. To yau sai gashi a ce shi wannan Evans din nan da shi da abokin ta'addanci shi a ce a wallahi hukan da suka aikata na sace-sacen al'umma da garkuwa da su da suka yi da kuma kudin sa da aka karba da wanda akwai shaida zahirin cewa wasu daga cikin mutanen nan an kashe su sun mutu iyalansu kuma suna nan a raye a ce hukuncin da aka yanke musu shine shekara 21 wanda idan da ka dauka wata kasa ce wadda ba Najeriya ba ka dauki kasashe irin su China irin su North Korea irin su South Korea irin su Japan su Singapore mutumin da ya kace irin wannan laifin an san irin hukuncin da ake mishi jini da jini ne kai da kai idan ka yi sanadiyar da son wani wannan kai ma ya zama to sanadiyar da sai sa aka kashe ka a hukumance amma sai aka yi masa daurin shekara 21 to ba ma wannan kawai ba mutumin nan idan ka ganshi bai kama da wani mutumin da shike ya aikata laifi ko kuma wani mutumin da shike zaune a cikin wani yanayi na matsatsi a ce yana gidan yari ne kusan shekara 3 ko 4 kafin yanke hukuncin nan amma idan ka ganshi za ka ga haske yake za ka ga yana sheki za ka ganshi yayi jajawur a koshe babu wata alamar damuwa ko dugunzuma ko tashin hankali a tare da shi wannan al'amari ne abin dubawa abin da ya kamata a ce an mai da hankali akai mutumin ta da ya sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyin al'umma kuma an same shi da laifin aikata wannan wanda shine yasa har hukuku ta yi mishi wannan hukunci na daurin shekara 21 shi da aboki aikata laifin shi amma kuma a ce wai abin da za a iya ma mutumin da ya irin wannan kenan ya ake tunanin iyalai da ƴan uwa na waɗanda suka aikata wannan laifin za su ji ko za su kalli irin wannan hukunci hakika wannan abun yana da ban takaici kwarai da gaske
wannan hukunci daidai da laifin da suka aikata ba wa'annan mutane su dauki ƴan mata wanda ba su aure ba su kai su daji su yi musu daji su sa musu cuta su yi musu ciki sannan su sako su wa'anda ba su da kuɗin da za su biya yanzu akwai yara guda uku da ke hannunmu ta farko ta haihu an mata CS ta rasa rayuwarta ta biyu ta haihu ta rasa ɗan da ta haihuwa tana kuka tana nakuda tana kuka bakin cikin abin da yake samun tana cewa ya Allah ka dauki rayuwa ko banka da imani sai kai kuka to ya wa'annan mutanen za su ji ki aka wulakanta rayuwar su wasu suka rasa rayukan su wasu suka tozarta a ce a yanke wannan hukunci anya gwamnati ta mana adalci
wani hanzari ba gudu ba wanda kuma ya auku a kasar daular Larabawa wato Dubai babban darasi ne ga mahukunta a duniya baki daya wani magidanci ne yayi wa wata yar shekara 5 da haihuwa fiyade har ta mutu nan take aka kama shi dumu-dumu tare da jami'an tsaro aka ganshi yadda babu ma wani zancen bukatar wani dogon bayani aka dauke shi a mota ana kada jiniya aka ratsa da shi tsakiyar unguwarsu akan titi aka fito da shi da ankwa a hannu aka harbe shi har sau uku nan take aka gama da shi aka kuma sa janwe irin katafilan nan mai daga kaya ta kai shi bene na goma idan ana gini don kowa ya gan shi na cikin gida da na cikin ɗakuna masu gan shi don haka ya zama darasi ga jama'a san shayar balafashi murya amurka daga katsina a Najeriya.
To a gaida sanin Sha'ibu Balunfashi da wannan rahoto na musamman da ya mana. To jama'a ina jin iya abin da za mu iya kawowa kenan yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce Amurka ta bayyana wa Rasha a keɓe a fili ƙararrar cewa ta daina sakin baki tana magana akan makaman nukiliya a rikicin Ukraine biyo bayan kalaman shugaban Rasha Vladimir Putin da ya ce zai yi amfani da duk wata hanya don kare Rasha. Yana da matukar mahimmanci Moscow ta ji daga gare mu cewa sakamakon wannan matakin zai zama da muni kuma mun bayyana hakan a fili. Abinda Blinken ya faɗa wa shirin 60 Minutes na gidan talabijin ɗin CBS kenan a wata hira da aka yada a yammacin jiya Lahadi. Blinken ya ce amfani da makaman nukiliya za su haddasa mummunar illa ga ƙasar da ta yi amfani da su da ma wasu ƙasashe da dama. Wani dan bindiga a Egypt, babban birnin jamhuriyar Udmurtia da ke Rasha, ya kashe akalla mutane 15 ciki har da yara 11. Wannan shine harin harbi na hudu a makaranta a yankin a cikin watanni 15. Wani kwamitin bincike na Rasha ya faɗa a yau Litinin cewa an bayyana maharan a matsayin Artem Kazantsev, wani dan kimanin shekara 30 da haihuwa, wanda ya kammala karatunsa a makarantar mai lamba 88, wanda ke da dalibai daga ajin Reno har zuwa ajin ƙarshe na sakandare. Ƙasar Iran ta
to iya abinda za mu iya kawo muku kenan. Allah ya yarda da safe kuma za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri, kamar yadda muka riga muka nemi afuwa na na'ura da muka samu tangardin na'ura. To in Allah ya yarda za ku ji ƴan uwan mu gobe da safe, komai na nan radon Allah ya so ya yarda. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da waɗanda suka taimaka wurin hada shirin da kuma waɗanda suka muni kokarin wurin saita na'ura, Baba Yakubu Makerini daga nan birnin Washington nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin sa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.